Bayan haka muna gode ma Allah Maɗaukakin Sarki wanda ya kawo mu wannan dare na Talata 29 ga watan Al-Muharram, hijira Annabi sallallahu Alaihi wasallam tana 1448, wanda ya yi daidai ga 14 ga watan 6/2026, don ci gaba da karatu na Riyadus Salihin, wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na 84. A yau za mu ci gaba a kan hadisi na 85, shi ne farkon babul istiqama, wanda al-Imamu Nawawi kamun wannan ayoyi da hadisai ya aje babi da babul istiqama. Wannan babi ne wanda ke nuna tsayawa akan shari'a, tsayawa akan shari'a ko miƙewa akan shari'a. Aslin al-istiqama al-istiqwama ne. To akwai al-ihlal bin-naqli wal-ihlal bil-hadfi da ya shiga da wannan kalima da wadda za ta zuwa gare ta. Istiqwam da ihlal bil qalbi, aslin shi istiqwam ne, sai aka dauki haraka ta waw, sai aka maida ta ga qaf, sai ya zamo istiqwam. Lokacin da waw ta zamo sakina, wan fataha ma qablaha tuqlabu alifan, sai ya zamo istiqama. Haka faɗan Allah tabaraka wa ta'ala, fastaqim kama umirta, aslin shi fastaqwim ne, fastaqwim, sai aka ɗauki haraka ta waw, sai aka maida ta ga qaf, sai ya zomo fastaqwim. To kenan waw tana kasra maƙiyar wawu ce kawai, yadda malaman sarfi ke cewa in wawu ya samu kanshi tsakanin kasra da fatha, to wannan ya zamo tsakanin maƙiyar shi guda biyu, don haka wawu din nan sai aka yi kalbu din shi, sai ya zamo ya, sai ya zamo fastaqim ga ya, ga kuma mim sakina, kenan sai aka samu irtiqab as-sakinain. فللتخلص من التقاء الساكنين حذفت الوا حذفت الياء التي قلبت من الواو سيزمو فاستقم. ina tsammanin dai an gane inda akwai lokaci da an ce wani ya bi wannan khutuwa din magayen da zai kawo shi. فاستقم اصلين شي فاستقم ني, sai aka ɗauki haraka ta wawu, sai aka maida maqaf, sai ya zamo fastaqim ga qaf maksura ga wawu sakina, to ba su zuwa daidai, sai aka yi kalbu din wannan wawu din sai ta koma ya, dan ita ke daidai da qim. To kenan sai ya zama da ga ya, ga mim, qim, dukkan su sakina ne. In sakina niltaq yaksir ma sabaq, fa in yakul linan fa hadfu ustahaqqa, in harfa guda biyu masu sukuni suka hado, iksir ma sabaq, fa in yakul linan fa hadfu ustahaqqa, sai aka shafe wannan ya din wanda aslin tawawu ne, sai ya zama fastaqim, ka tsaya kan hanya, ka miƙe kan hanya, babu nan da nan, kama umirta, kamar yanda aka umarce ka. Wannan aya ta fastaqim, kaga lafzin istaqim kadai yana nuna shari'a gaba dayanta. Istaqim, ka tsaya a miƙe, ka tsaya kan hanya, ba nan da nan, duk shari'a ta tsaya akan haka, dan shari'a kamar yanda muka faɗa abubuwa guda biyu ne, ibari idin nan akwai dole akwai anso, bari din nan akwai dole akwai anso, sai mustahabbi dake tsakiyarsu. Kenan da an ce tsaya kan hanya daidai, an ce duk abinda aka umarce ka ka aikata shi, abinda aka hana ka ka bar shi. Don haka malamai suka ce wannan aya ta suratu Hud ɗaya daga cikin ababen da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce shayyabatni hudun wa akhawatuha, suratu Hud da ‘yan uwanta sun sa furfura ta fito mani aka, saboda tunane da annabi ke yi akan irin wannan aya. Ya ce shayyabatni hudun wa akhawatuha, suratu Hud da ‘yan uwanta sun sa furfura ta fito mani, ka san bakin ciki da wahala suna sa furfura ta yi saurin fitowa. Mata'ibuha tushayyibu qabla waqtin wa halhaluna duniya, suna sa mutum yayi hurhura tun lokaci bai yi ba. To annabi sallallahu alaihi wa sallam, ɗan hurhura wanda ke kan shi ɗan kaɗan ne, ba su da yawa. Yace sanadiyya wannan hurhurai wannan aya dake cewa ka tsaya fastaqim kama umirt, ka tsaya kamar yanda Allah ya umarce ka, bi ma'ana ka aikata shari'a gaba ɗaya, wajen aikatawa wajen bari. Istiqama ɗaya ne daga cikin ababe wanda a ko da yaushe ana roƙon Allah su, kai musulmi kana roƙon Allah istiqama. So nawa kenan? So 17 a yini guda, cewa da kake ihdina siratal mustaqim, Allah ka shiryar da mu tafarki wanda yake me kanke. Wannan shine abin da ake cewa al istiqama, shari'a gaba ɗaya, aiki da shari'a. Allah, kullum muna roƙon Allah a cikin sallah cewa ya shiryar da mu as-siratal mustaqim, har so 17 kowane musulmi yana cewa ihdina as-siratal mustaqim, saboda mahimmancin mutum ya zamo akan siratal mustaqim. Wa qala ta'ala innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, Allah yace tabbas alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu, thumma istaqamu, sannan suka tsaya akan hanyar Allah din. To lokacin da za su zo wa mutuwa, ko a kabari ko tashin alqiyama, tatanazzalu alaihimul malaika, mala'iku za su rinka sabkowa gare su, su rinka ce masu Allah ta khafu, kar ku ji tsoron komi, wala tahzanu, kar ku ji takaicin komi, wa abshiru, ku karɓi albishir bil jannati allati kuntum tu'adun, da aljanna wadda Allah ya kasance ya maku alkawarinta. Nahnu awliya'ukum, su mala'ikun nan sai su rinka ce ma shi wannan bawan Allah, nahnu wannan bayin Allah, nahnu awliya'ukum, mu ne maƙamnatanku, fil hayati dunya wa fil akhira, a cikin wannan rayuwa ta duniya da kuma rayuwa ta lahira. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un, kuma in kuka shiga aljanna, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, dukkan abinda ranku ke so za ku same shi a cikin aljanna. Wa lakum fiha ma tad'un, kuna da dukkan abinda kuke nema a cikin aljanna. Nuzulan, wannan karamci ne daga Allah madaukakin sarki, min ghafurir rahim, daga Allah wanda yake mai yawan yafiya mai tausayin bayan shi. Innal ladina qalu rabbuna Allah, tabbas waɗanda suke cewa Allah shine ubangijinmu. Kaga wannan ya ɗauko rukunnan addini, daman abinda zuciya za ta kudurcewa, abinda gambai za su aikata, wannan shi ne addini. Farkon abu tabbatar da tauhid, mutum ya tabbatar da cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah. Sannan sai ce kalu rabbuna, kinan wannan yana nuna tauhidi na al-uluhiyya, cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah. Kuma rabbuna ta nuna tauhid na ar-rububiyya, kuma Allahu dinnan ya nuna tauhidi na al-asma was-sifat. Kinan waɗanda suka tabbatar ma Allah da wannan tauhidai na cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah, shine at-tauhidul ilahiyya ake ce mashi, ko kuma uluhiyya. Akwai tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya, shine tabbatar ma Allah da cewa shine ke tafiyar da lamurran bayan shi, shi ya halicce su, shi ke kulawa da su cikin komi da komi, shi ne rububiyya ɗin nan. Sannan al-asma was-sifat, ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi da shi, kuma ka san menene za ka roƙi Allah da shi, wannan ɓangaren tauhidin kenan. Thumma istaqamu, sannan sai suka zamo akan hanya mai kakka, ba tare da sun yi kwana nan da nan ba. To irin wannan lokacin da suka zo mutuwa, tatanazzalu alaihimul mala'ika, mala'iku za su sabka gare su, suna masu albishir. Kowane ɗan adam da yake bauta ma Allah, yana bauta ma Allah ne dan wannan lokaci, shine lokacin da za a ɗauki ran shi. To lokacin in yayi, waɗanda suka bi Allah ga abin da za su kasancewa a cikin shi, mala'iku za su sauka. Baya kamun wannan ayan, wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhaini, rabbana arina alladhaini adallana min aljinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min alasfalin, haka aya ta gabata. Sannan innal ladina qalu rabbuna Allah, kinan kafirai su za su rinka cewa rabbana, ya Allah ubangijinmu, arina alladhaini adallana min aljinni wal insi, ka gwada mamu waɗanda suka ɓatar da mu daga cikin mutane da aljanu. Naj'alhuma tahta aqdamina, za mu sanya su ƙarƙashin ƙawawanmu, mu taka su. Liyakuna min al-asfalin, dan su zamo daga cikin mafi kaskanci. Sai Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah, kinan waɗannan an ƙare magana da waɗanda za su yi nadama ranar tashin alƙiyama, sai aka buɗe magana akan wanda mala'iku za su yi ma'albishir, mala'iku za su sauka gare su wajen ɗaukar rai, haka wasu malamai suka ce, ko kuma a cikin kabari, haka wasu malamai suka ce, ko kuma in aka zo farfajiya ta alƙiyama. Dukka dai yana ɗauka. In mala'iku su zanka zanka sai su ce Allah ta khafu wa la tahzanu, kakku yi, kakku ji tsoro, kakkuma ku yi takaici. Al-khawfu, abinda ake ce ma tsoro shi ne tunanin mugun abu nan gaba. In mutum yana tsoron abinda zai same shi nan gaba, sai a ce khafa. Al-husnu shi ne takaici na abinda ya riga ya wuce baya. Waɗannan ababe guda biyu a rayuwa ta ɗan adam su ne sanadiyyan farin ciki ko bakin ciki. Sa'ada ta ɗan adam, kwanciyar hankali na ɗan adam, waɗannan ababen su ne ke ɓata shi. ko dai ya zamana wani abu ne ya kubce ma mutum yana takaicin kubcewar shi ko lafiya ka rasa zaka ji kana jin haushi da faka yanda nake ga kuma yanda Allah ya maida ni in wasu kudi kai asara zaka rinka tunane na kaza fa ya kubce mani to sannan kuma tsoro yana bike ma wannan abun da wani abu ya faru baya ya saka takaici to kuma tsoro yana gaba in rishin lafiya wanda muka buga misali da ita ta same ka kenan lafiya ta kubce baka kenan kana takaici na da ina iya tashi fa yanzu ban iya tashi da in na miki ina jin karfi yanzu ba ni jin karfi da ga abin da ke da kwai to kuma sai ka rinka tsoron anya wannan rishin lafiya ba za ta kashe ni ba ba mutuwa zan yi ba haka in kai asara ta wasu kudi daga inda kai asarar nan ka rinka takaicin abin da kai asarar shi sannan kana nan kana tunanin kuma nan gaba dan Allah zan ma samu abin da zan ciki gurbin abin da ya kubce mani tsoro kenan to waɗannan su ne guda biyu wanda ke sama mutane hawan jini to ƴan aljanna ba su ko ɗaya daga cikin waɗannan ba su tsoron abin da ya riga ya wuce wanda suka bari na iyalansu ko gidajensu ko wani abu da sun je sun samu shiga aljanna ba su takaici akan wani abin da suka bari baya in dai sun tsaya kan hanyar Allah shine Allah ya ce Allah ta khafu ba za ku ji tsoron abin da zai zo gaba ba mala'iku suke cewa ba za ku ji tsoron abin da zai zo gaba ba tsoro ɗaya ne daga cikin ababe waɗanda suke karye ɗan adam kuma mafiya yawan abin da ake tsoro ba ma ya kasancewa tsoron shi dai ne tsoron wala tahzanu ba za ku yi takaicin abin da ya riga ya wuce sai mala'ikun nan su ce wa abshiru ku karbi albishir bil jannati allati kuntum tu'adun da aljanna wadda aka yi maku alƙaw aka kasance ana maku alƙawarinta a duniya kenan ko kamun wannan lokacin sai mala'ikun su ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu mu ne masoyanku a cikin rayuwa ta duniya da kuma rayuwa ta lahira kowane dan adam yana tare da mala'iku wanda ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid anil yamini wa anil shimali qa'id kenan akwai mala'ika da mala'iku tare da kowane dan adam kenan a rayuwa ta duniya da mu muna tare da ku annabi da wanda ke tare da shi in an je yaki wani lokaci mala'ikun ma suke kama masu yakin to za su rinka cewa kar ku ji tsoro kar ku ji komi mu masoyanku ne tun rayuwa ta duniya da kuma lahira din sai Allah ya ce wannan aljanna wanda aka baku alƙawarinta wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku yake so a cikin aljanna zai tabbata gare ku wa lakum fiha ma tad'un duk abin da kuke nema za ku ci a kawo a cikin aljanna ya tabbata gare ku nuzulan wannan wani karamci ne wata kyauta ce asalin nuzul abinda ake ba bako in yazo abinda ake shirya ma bako na tarbe shine ake ce ma nuzul kenan wannan karamci ne daga Allah min ghafurir rahim daga Allah wanda yake mai yawan gafara mai tausayin bayan shi wannan min nuzulan min ghafurir rahim ya nuna cewa kenan tare da suna da istiqama suna da laifi aljanna da aka wasafa da cewa walakum fiha ma tashtahi anfusukum wannan ke nuna maka daraja ta aljanna duk abin da ka sani kana so a cikin aljanna da ya gito maka zaka ga shiga gare ka aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama yace cikin aljanna akwai abin da ido ba su taba gani ba, kunnuwa ba su taba ji ba, wani bai taba tunano wannan abin ba. Haka aljanna take. Akwai ƙoramu, fiha anharun min ma'in ghairi asidin, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, wa anharun min khamrin ladhatin lisharibina, wa anharun min asalin musaffa. Aljanna ciki akwai ƙoramu, akwai ƙoramu na ruwa, akwai ƙoramu na nono, akwai ƙoramu na madara, akwai ƙoramu na giya. Dukka wannan Allah ya tanade su ne ga wanda suke mu'minai. Aljannan nan gini wanda aka yi bulo wanda aka yi ginin aljanna da shi guda za a azana zinari guda na azurfa. Misk abinda aka kwaba, in za a ce da laka za a kwaba a sa tsakiyar wannan zinari da azurfa, to misk ne shi ne abinda aka kwaba abin dirare. Ga gini na zinari da azurfa, ga ƙanshi wanda bai yankewa har abada. Haka aka gina aljanna. Tsakuwa wadda ke da kwai lu'ulu'u ne cikin tsakuwa. To wannan sannan kuma babu bakin ciki, kajin babban abin da ke cikin aljanna. Bakin ciki daman yana zuwa ne daga ɗayan abubuwan nan guda biyu, ko dai abin da ya kubce maka ka tsaya kana tunanin shi, ko abin da zai zo kana tsoron ƙaƙa zai zo. To cikin aljanna dukka ba wannan. Sannan ga mata turil ain hur jam'u haura ne, wa hiya safi wasi'atul haura safiyatul ainain, wadda idan dake tas cikin farin tas yake. Wal aina ita ce wasi'atul ainain, wadda take da manyan ido. Haura safiyatul ainain, wadda idan ta suke da haske farin farin ne, bakin baki ne. Al aina wadda take tana da yalwa na ido. Wannan shi ne Allah ya wasafa matan aljanna da su. Ɗaya daga ciki da za ta leƙo duniyan nan da duk haskenta ya cika duniya gaba ɗaya. To don haka wannan aljanna ita ce Allah zai mallaka ma waɗanda suka miƙe kan hanyar shi. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wannan karamci ne wanda Allah ke ba wanda ya bi hanyar shi. Asalin nuzul shine abin da ake yi ma bako dan tarban shi. To wannan aljanna da Allah zai ba mu'minai matsayin kamar abin da ake tarban bako da shi ne, kuma daga wa min ghafurir rahim, daga Allah mai yawan yafiya mai tausayi. Malamai suka ce wannan ghafurur rahim, wannan ya nuna maka wannan bayin Allah tare da tsoron Allahnsu da tsayawarsu kan hanya. To akwai lokacin da zai zamo sun yi abin da ba shi ba ne, sun yi abin da bai kamata ba. Saboda istiqaman nan abu ne wanda babu ɗan adam wanda zai iya zuwa da shi daidai da daidai. Dan haka annabi zai gaya muku matsayin hakan. Tare da istiqama nasu, amma kuma sun akwai laifi wanda zai iya zuwa daga gare su. Dan haka Allah ya ce min ghafurir rahim, mai yafiya mai tausayi. Dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce istaqimu walan tuhsu, ku tsaya kan hanyar Allah amma ba ku isa ba ku ƙididdige umarni da Allah ya maku ku ce kun yi shi gaba ɗaya, hani da Allah ya maku ku ce kun kiyaye shi gaba ɗaya. Kenan, don haka Allah ya zo da nuzulan min ghafurir rahim. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu, duk waɗanda suka ce tabbas waɗanda suka ce Allah shine ubangijin mu, thumma istaqamu sannan suka tsaya kan hanya ta Allah din, fala khawfun alaihim, ba tsoro gare su na abinda zai zo nan gaba, wala hum yahzanun, kuma ba su da takeici na abinda ya wuce. Ula'ika ashabul jannati khalidina fiha, Allah yace waɗannan waɗanda aka ambata su ne ɗan aljanna, kuma in suka shiga aljannan ana ƙadarta masu dawwama a cikin aljannan. Jaza'an, ita wannan aljanna za ta zama sakamako ne, bima kanu ya'malun, da abinda suka kasance suna aikatawa. Wannan ayoyi duka suna nuna mamu shari'a ƙudirce abu ne, da kuma faɗan shi a baki, da kuma aikatawa. Aqida shi ne furta abu ga baki, la ilaha illallah, sannan i'tiqadun bil jinan, sannan ka ƙudirce wannan abu a zoci, sannan ka aikata a aikace. Shine qalu rabbuna allah thumma istaqamu, sannan suka yi aiki. Kenan waɗannan su ne ke tafiyar da imanin mutum. Akwai rigima ta aqida wanda wasu zaka ji sun ce al'amalu min shurutul iman, a'a al'amalu min al-iman laysa min shurutul iman, al'amalu min al-iman. Ku bambance tsakanin sharat da kuma arkan ko ababe wanda suke wajibat. In aka ce al'amalu shartul iman, duk wanda ya bar wani aiki zai iya kafirta ko kuma zai iya fita daga imani, kamar yadda khawari suke tafiya akai. Amma al'amalu min al-iman, na'am al'amalu min al-iman. Dan haka Allah ke ambaton sallar iman, wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Amma in kace sharafi ne daga inda aiki ya ja da baya ko ba a yi shi ba, to babu imani. Kuma muna gani akwai hadisi wanda ke nuna cewa za a shigar da wani aljanna man lam ya'mal khairan qat, wanda bai aikata alkhairi ba ko so daya. Kenan wannan da sharafi ne dole, kenan da wannan bai shiga aljanna ba. Al-Imam an-Nawawi bayan ya kare wannan ayoyi yace wa an abi amr wa qila abi amra sufyan ibn abdullah qala qultu ya rasulullah, wannan abu amr yace nace ya ma'aikin Allah, قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك, فدامن wata magana a musulunci wanda ba ni tambaya wani wanda ba ba kai ba ita. قال في النبي صلى الله عليه وسلم yace mashi قل امنت بالله ثم استقم, kace nayi imani da Allah ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا ثم استقم, sai ka tsaya kamar yanda aka umarce ka. Wannan suna daga cikin jawami'ul kalim wanda aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam. Istaqim, kawai tsaya kan hanya, dukkan abin da ka sani cikin addini istaqim ta hadisi. Ba wani abun da zai fita na cikin musulunci daga kalimar istaqim, bi ma'ana duk abin da aka umarce ka yi, abin da aka hana ka bari. Wannan annabi daban ya ce utitu jawami'ul kalim, utitu jawami'ul kalim, an bani tattaran kalimomi wanda suke tattaruwa, wanda ma'ana ke tattaruwa ƙarƙashinsu. Annabi zai faɗi abu guda ɗaya ya zama da ya ɗauki hukuncin ababe ila yaumiddin hatta shin alƙiyama. abu ɗaya ne annabi zai faɗa. In ka aje wannan abin za ka ga zai magance dukkan abin da ka sani ila yawmil qiyama. Yazidi ba istiqim kadai, ya haɗe dukkan kyautatawa an umarce ka da ita, dukkan abin da ba kyautatawa ba ne an hana ka shi, wannan har zuwa ranar tashin alqiyama. Kalima guda ne ko ko kalima biyu ce wannan? Ha, istiqim guda ce ko biyu? Guda bi taqdiri biyu. Dan haka Ibn Malik lokacin da yake magana a alfiya shi yace kalamuna lafzun mufidun kastaqim, yace lafzi ma tarakkaba min kalimataini fa akthar wa afada fa'idatan yahsulu as-sukutu 'alayha. Shine ake cewa kalam a larabci, magana tana rakkabuwa ne daga abubuwa guda biyu. Nan da yace istaqim fi'li amrin ne mabniyun ala sukun wal fa'ilu dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu ant. Kinan kalimomi biyu ne, guda ana ganin ta istaqim, guda kuma boye take kadarta ta ake istaqim anta. Da za ka ce mashi istaqim anta, to wannan anta wanda ka faɗa taukid ne lafzi. Idan kamar ka ce istaqim anta anta, wa ma min at-tawkid lafziyyun yaji mukarraran ka qawli kadruji druji. Kinan istaqim wannan kalima biyu ce, annabi ya hade dukkan shari'a a cikin ta. Daga Abu Huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaribu ay kukusantu wasaddidu ku daidaita akan hanya wa alamu ku sani annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amali. Annabi yace in kun tashi yin aiki wanda aka umarce ku da shi, ku dan kusanto, ku kusanto zuwa ƙarshe, amma ba ku isa ku kai ƙarshe ba. Wasaddidu ku daidaita, wa'lamu ku sani annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amalihi, ba wani wanda zai tsira a ranar tashin alqiyama wai sanadiyya aiki mai yawa da yayi ma Allah. Kowa yana kusantowa ne, yana neman ya kiyaye kurum, amma ka ce ni duk abin da Allah ya umarce dukka na yi shi, duk abin da Allah ya hane ni dukka na hano, wannan babu dan adam din da zai yi haka. Dan haka da annabi ya faɗi haka, qalu wala anta ya rasulullah, suka ce ko da kai ma ma'aikin Allah, ko kai annabi aikinka bai iya jirar da kai a ranar tashin alkiyama. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wala ana, ko ni aikina bai iya jiratar da ni a wajen Allah, illa an yataghammadani Allahu bi rahmati minhu wa fadli, sai dai in Allah ya lullube ni da rahmar shi da fadla ta shi, amma aiki ya zamana aiki na ne zai tseratar da ni daga Allah, in shiga aljanna dan aiki na to ba daidai ba. Haka annabi ya faɗa. To yanzu in annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake ma'asum, wanda kuma bai saba ma Allah, ya faɗi wannan, to mu mi za mu cewa kenan? Sai dai an ya taghammadani Allah. Aslin taghmid shine a ɗauki takobi a sa ta cikin kobe, kenan sai in Allah ya lullube ni da rahama shi. Menene yasa yanzu annabi wanda tabbas sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa aiki? Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inni la atqakum lillahi wa akhshakum la, ni na fi ku tsoron Allah, na fi ku kiyaye abin da Allah ke so. To in ya zama da annabi ta kaka ne za a cewa ba zai shiga aljanna da aikin shi ba? Annabi kanshi, saboda Allah madaukakin sarki shi ne yayi dan adam, Allah shi ya halicci dan Adam. Iska kadai wanda Allah yake ba dan Adam yana shaka. In ya zamana ya kasa shakar shi da kanshi. Aka kai shi clinic. Dini wannan iska wanda ake sa mashi na Allah, na wannan iska wanda ake sa mashi yana shaka nawa ake karba gare shi da kuɗi. Iska kadai wanda ba ruwan mu gani muke cewa ake iskan banza. Maimakon a gode mu Allah ma akan iskan, cewa mu zo mu sha iska na banza. Banza ake ce mashi. To wannan iskan lokacin da ka kasa shakar shi, in ya zama da an zo ana dora maka shi, nawa ake cazakka a likita da ka je ka kai kanka? Ka gani? Ido da Allah ke baka kana kallon duk abin da kake so, ka ga abin da zai amfane ka ka tunkare shi, abin da zai cutar da kai ka kauce mashi. Kuma kana ganin abu mai kyau da abu wanda yake ba mai kyau ba da su wannan idanun, wayayi maka su Allah madaukakin sarki. Da za ka rasa su, me za ka badawa akan ido guda kadai? Yana yiwuwa za ka iya cewa rabin abin da ka mallaka za ka iya bada shi. In aka yi magana kuma ijiya gudan, za ka ce sauran abin da ka mallakan ma za ka iya bada shi. Haka wani ya zo wajen wani shugaba, ya daga kofi na ruwa zai sha, sai wani ke tambaye shi, ranka ya daɗe wannan ruwan da za ka sha, da za ka samu kanka a wani wurin da babu wannan ruwan sai mutuwa ta maka saura. Cikin mulkinka me za ka badawa a agaza maka da wannan kofi na ruwa wanda ka daga? Yace zai iya bada rabin mulkin shi. Yace to in ruwan suka shiga, maimakon ka yi fitsari, fitsari yake fitowa fa. Yace zai dauki rabin mulkin ma ya bada. Yace tir tare da mulki wanda bai kai kofi guda na ruwa ba. To kaga ruwa da kake sha kansu, Allah madaukakin sarki shi ne ya baka su. Kana aikata ne ba ka iya sha sai an dora maka. Duk in an dora maka wannan ruwan kuɗi, ayyuka likitoci suna ga yin adadin ayyuka masu yawa wanda kwatan nan ke yi. Tunda fara dialysis din nan,
a wajen ake san kwanaki sai ɗaninki ya zubati
kalat awali kulli insanin shaitan awali shaitan ya rasulullah ina da shaitan ne annabi ya ce na'am kaji mukaddima ko awali kulli insanin shaitan kowane dan adam yana tare da shaitan annabi ya ce na'am awa ba'aka shaitan kenan kai ma annabin kana tare da shaitan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce na'am amma Allah ya taimaka mani ya musuluntar da ni shaitan din nawa wannan duka yana nuna ɗabi'u masu kyau da annabi sallallahu alaihi wa sallam tambayar sahabbai bai layin zabijin biya da mai zira aisha ta ce kowane mutum yana da ni ina da shaitan ya ce e to kowa ma yana da shaitan annabi ya ce e yo har kai ma'aikin Allah annabi bai fushi ba saboda taushin halin shi ya ce Allah dai ya taimaka mani ni na wa shaitan din ya musulunta to haka nan suka ce mashi har kai ma yi ma'aikin Allah saboda sun san girman daraja aiki na ma'aiki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa aiki to kuma hashi ma annabi ya ce hashi ma bai iya biyan Allah fadla ta halitta da ya mashi wannan hadisi dai yana nuna mana fattaqullaha mastata'tum shine ake nufi da sattidu wa qaribu ku ji tsoron Allah bakin barbado mutum bai iya cike abinda Allah ya bai umarni gaba daya ya aikata shi shine istaqimu wa lan tuhsu ku tsaya akan hanya amma ba ku isa ku lissafe duk abinda Allah ya umarce ku da shi ku yi ba ko ku lissafe duk abinda Allah ya hale ku daga barin shi ku bar shi ba ku dai kusanto shi ne wa qaribu wa saddidu qaribu wa saddidu sai ku daidaita wannan yana nuna maka mutum yana tsoron Allah bakin barbado ne bai isa ya zo da dukkan abin da Allah ya umarce shi da shi ba aljanna kuma fadla ce daga Allah madaukakin sarki yake bada ta ga wanda ya so ba wai dan aiki ba to in haka ne jaza'an bima kanu ya'maluna da Allah ke cewa ba sakamakon aiki da suka yi a sakamakon ya umarce su ne na su bauta mashi dan shi Ubangijin su ne suka karɓa kuma suka bauta mashi nan kenan wannan shi ne sakamakon da za su samu na sun zartar da umarni na Allah kuma Allah ya yi umarni ga wanda ya bi shi zai sa shi aljanna an gane wannan bangaren shi ne Allah sai ya ce jaza'an bima kanu ya'malu amma nan da annabi ya ce ba wanda aikin shi zai iya tseratar da shi to in aka zo wajen biya kenan in aka ce Allah rayuwa da ya maka da halitta da ya maka da ababen da ya maka da ni'ima shin za ka iya biyan Allah su ba abinda za ka iya biya cikin ayyukanka kenan in kaga ka tsira da fadlan Allah madaukakin sarki ka tsira ba da aikinka ba ita dai istiqama abu ne wanda yake an yi umarni da shi a cikin ayoyi da yawa istiqama akan hanyar Allah kuna gani tana sa mutum ya zamo cikin aminci duniyar shi da lahirar shi shine ake nufi la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba tsoro ba takaici haka wanda ya bi Allah a wannan duniya haka zai zanna cikin natsuwa bai tsoron abin da zai zo bai takaicin abin da ya wuce shi ne Allah ke nufi famanin taba a hudaya falayar zillu wada ya shiga wanda ya fi shirya ta inji Allah falayar zillu ba zai bata ba wada ya shiga ba zai tsiya ta ba a wannan duniya wa mana a raza an nikiri duk wanda ya fi jire ba shari'a ta inji Allah fa'in na lamu ba'isha tambanka yana da kuncin rayuwa wani shirhu yau alkiyamati a'ma sannan sai mu tada shi ranar tashin alkiyama yana matsayin makafu sannan istiqama tana kawo yalwa ta arziki Allah madaukakin sarki yace wa allaw istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa dan a ce za su tsaya a kan shari'a inji Allah la asqaynahum ma'an ghadaqa da za mu shayar da su ruwa wanda suke masu yawa wanda su ne tushe na arziki sannan istiqama din nan ita ce sanadiyya ta sa'ada ta kwanciya hankali a wannan duniya duk dan adam yana neman kwanciya hankali na fada a baya naqlan an ibn hazm daga abinda al-imam ibn hazm ya naqaltu ya haqiya yi bayanin cewa ba wani abu wanda mutanen duniya suka haɗu gaba daya wajen neman samun shi kaman kwanciyar hankali da tunkuɗe bakin ciki in ka kalli annabawa ba ruwansu da kuɗi in kai su suka dame ka to annabi in aka aje zinari a gidan shi hankalin shi bai kwantawa sai ya rabe wannan zinarin sallallahu alaihi wasallam haka zai zabura an kara sallah sannan yaje ya dawo su tambaye shi me ya faru yace wasu kuɗi ne na zinari a gidana dai gudun su bani cikin gidana annabawa ba ruwansu da kuɗi in ya zamana daraja kake nema so kake a ce ka samu matsayi kaza annabawa ba ruwansu da wannan da yawa ba daga cikin mutane in ka zo ka turo masu cewa za a baka matsayi kaza cewa da su wallahi ba su so duk abin da ka san kana so duniyar nan to wani ba shi ke birge shi ba abu guda kadai ne mutane suka haɗu wajen san shi shi ne tunkuɗe damuwa ba ka gane haka ne sai ka kalli dukkan moti na ɗan adam wanda zai yi bayyin shi sai dan ya kore ma kanshi damuwa Ibn Hazm ya ce in ka ga mutum ya ci tuwo yana son ya kore ma kanshi bakin ciki da yunwa ne in ka ga mutum ya yi bacci yana son ya kore ma kanshi takaici na gajiya yace kai in kaga mutum ya buɗe baki ya yi magana so yake ya kore ba kanshi takaici na shiru in kaga mai neman kuɗi yana neman kuɗi so yake ya ture ba kanshi bakin ciki na talauci in kaga duk abin da ka gani mutane suna yi to akwai abin da suke son su tunkuɗe ba kansu na bakin ciki don haka bakin cikin nan shi ne mutane suka tattaru a kan neman tunkuɗe shiga gawunansu to abinda ke tunkuɗe maka bakin ciki shi ne ka tsaya kan hanya ta Allah inayi bare na bare anan ya kamata mu dakata nan kuma babin ya ƙare
sai zaci mai zuwa cikin Allah ya yi a rai sama da taƙina sauri ruwa hajiya ko wa amana shi ko وخواتيم أعمالكم على خير المرتقين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين